Taka.
Mai wuya.
Ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi bulldozer ita ce kawai amsa ta waɗannan abubuwan ba.
Ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko hotelin daula aka rusa shi. Sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na Hajj Camp aka rusa aka bar su a matsayin floating. Nawa aka kashe kuma injina nawa aka zuba a Triumph aka sayar da injina aka rusa gurin. Duk sun kasa yin lissafin.
Ba magana ce ta Ganduje ba, a magana ce ta a matsayin Bakano wanda shi usul ɗinsa kasuwanci ne. A ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba, kawai daga zuwanka ka ce bulldozer ita ce za ta yi amfani.
Duka waɗannan mutane suke kuka abin na shafe su zai abata kai kashe ɗaya bisa goma mai mutanen Kano. Mutanen Kano majority suna san abin da ake ko suna celebrating abin da ake.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan kai ba mazaunin birnin Kano da ba bane a Najeriya kuma ka saba zuwa garin amma ka dade baka je ba ko kuma ka dan kwana biyu, a ce yau ka shiga Kano zaka ga yadda ta canja da yawa saboda irin rushin da aka yi wanda aka soma su tun daga ran 29 ga watan Mayu shekarar nan ta 2023, wato daga ranar da Abba Kabir Yusuf wanda aka fi sani da suna Abba Gida Gida ya karɓi ragaman mulkin zama gwamnan Kano daga hannun tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Daga wannan lokaci zuwa yau an rorosa wurare da yawa da suka hada da kasuwanni da masallatai da filayen fokon idi da gidajen mutane ma masu zaman kansu. To wannan kuwa shi shine abin da kananan da suka jefa wa shi Abba Gida Gida ƙuri'a suka yi fatan su samu. Ga wasu ra'ayoyi kafin mu shiga muhawarar mu ta yau.
Ni Comrade Said Bello dan jihar Kano ba ni kauna wannan rusau da ake yi, saboda maimakon a rusa ya kamata a bi mai doka ta ce kafin ka rusa kan wani, kuma ko da doka ta ba ni dama bai kamata a ce ka rusa abin da aka gina ba, saboda asara ce wannan, kuma wannan zai shafi tattalin arzikin jihar Kano domin waɗanda za su zo su zubo dukiyarsu don ƙasar ta ci gaba, don jihar ta ci gaba, to ba za su zo su kawo komai ba, saboda sun san rusau ake yi ba za su zo su ɓannatar dukiyarsu ba. Su kansu kuma asarar da aka yi ba ƙarama ba ce, ta dawo da jihar Kano baya sosai.
Sunana Aliyu Ishaq, wanda aka fi sani da Aliyu ɗan Hausa Gwammaja. A to gaskiya ni ra'ayina shine a gwamnatin nan idan muka duba tun kafin ta zo take magana cewar kada a siya waje wanda yake ba bisa ka'ida ba, to ta yi wannan bayanin. To ni a ra'ayina gaskiya tunda har an riga an gaya wa mutanen jihar Kano cewar idan aka zo ga abin da za a yi, to mutanen Kano kamar su suka siya hakan da kudinsu, tunda su suka fito suka yi zaɓe suka zaɓi gwamnatin da take yin wannan rusau.
Haka ne, to wannan al'amari na canje-canjen da Kano ta fuskanta tun lokacin da Abba Kabir Yusuf ya ɗauki ragamar zama gwamnan jihar shine babban abin da zamu fara dubawa a muhawara da zamu fara a yau ta tsaka mai wuya, wacce kuma shi wakilin namu da ke Kano da ya shirya mana wannan muhawara, to Mahmud Ibrahim Kwari, ya ɗauki matakin tabbatar da cewa ya samu wakilcin NNPP da kuma APC akan wannan muhawara. Ba tare da ɓata lokaci ba, Mahmud sai ka gabatar da bakin naka.
Masaurai assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da muka tattara wannan zaure domin gabatar muku da shirin tsaka mai wuya na muryar Amurka. A wannan karan zauren ya karbi bakuncin shugaban jami'ar NNPP ta jihar Kano Honorable Umar Haruna Dogwa da kuma takwaransa sakataren jami'ar APC Honorable Ibrahim Zakari Sarina. Batun na ɗaɗɗe da kuma rushe-rushe shine abin da ya fara jan hankalin jama'ar Kano, musamman a ayyukan da gwamnatin jihar Kano ta fara. To domin haska ko tattauna wannan batu, shine muka ga cewa me zai hana mu hada hancin waɗannan mutane guda biyu, tunda ga sakataren jam'iyya da ta bar gadan mulki ga kuma shugaban jam'iyya da ya hau kan karagar mulki, kuma ma zai shiga cikin executive din gabaki ɗaya domin yana cikin jerin kwamishinoni ko mutane guda 19 da shi gwamna Abba Kabir Yusuf ya miƙa majalisar dokokin Kano domin ta sahale a saka su kwamishinoni kuma mambobi a majalisar dattawa ta jihar Kano. Honorable Umar Harun Doguwa, barka da kasancewa a wannan yammaci.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barka kare.
Honorable Ibrahim Zakari Sarina, kai ma mu ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum. Barka kare.
Bari mu fara da Honorable Harun Doguwa. Honorable Jami'ar NPP ta zo gwamnati. Ko da yake akan fadin da kuka ce kuka ce akwai abubuwa da ake tayi in kun zo kuma za ku rusa. Kuma gashi kuna rusawar. Ko za ka yi mana tambihi game da wannan manufa ko ma'ana da ta sa kuke yin wannan rusawaka?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mun siyasar muka bai da kowa ya santa siyasa ce da muke da tsayi ko sa akida. Ba ma zuwa mu yi abin da ake kira ko ƙarya ko faɗan abin da ba za mu iya ba domin neman ƙarya. Kuma alhamdulillahi shi dan uwana yana zaune shi ma ya sani, in fact har ma sun rika amfani da wannan din domin a ganin su su sa a kizaben mu. Suna faɗin cewa in aka zaɓe mu za mu yi kaza ko mun yarda mun oyin cewar gaskiya ne, in aka zaɓe mu dukkan abin da muke ganin an yi ba daidai ba sai mun rusa ko kuma sai mun canza shi mu mai da shi abin da ke daidai. Kuma waɗannan abubuwan da muke ne yanzu na gyaran Kano da muke yanzu don mu mai da Kano kan taswira na tsari na tafiya na daidai, dama shi ne fact, shi ne alƙawari da muka da mutanen Kano. Kuma na so in tabbatar maka cewa gwamna Abba Kabir mai son cika alƙawari ne, kuma wannan shi ne abin da yake yi sabanin abin da ya fara a baya, inda gwamna zai magana ɗaya ya juya ta biyar, ya juya ta shida, ya juya ta goma ba tare da ya cika ta ba. Wannan wani sabon salo aka samu a jihar Kano wanda gwamna yake yin alƙawari ya cika.
To amma wato wai sai aka kaman kuna hadawa da ta'adi ba a cikin cika alƙawarin naku, domin lissafin da aka yi a baya-bayan nan an ce kun ragargaza kayayyaki da kadarorin jama'a ya kai na biliyoyin naira.
To ai masu yin lissafin
ba tare kuma da zancen jiya ba.
Zaka ji ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko hotelin daula aka rusa shi. Sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na Hajj Camp aka rusa aka bar su a matsayin floating. Nawa aka kashe kuma injina nawa aka zuba a Triumph aka sayar da injina aka rusa gurin. Duk sun kasa yin lissafin. Ba sa yin wancan lissafin na wancan ta'adin da aka yi. Wannan na wannan suke. Kuma dole ne idan kai alkawari in ka cika mutumin kirki ka cika shi. Wannan abin da muke yi kai dan jarida ne ka je ka ji opinion din mutane. Duka waɗannan mutane da suke kuka abin na shafe su zai basa kai kashe 1-10 mutanen Kano. Mutanen Kano majority suna san abin da ake ko suna celebrate abin da ake.
Amma ku doka ce ta kawo ku da order, kuma ku rantse da constitution cewa za ku yi aiki da shi a mutunta doka da order. Constitution da kuma abin da suke cewa Land Use Act sun ce ga gwamna yana da hurumi ya rushe ko ina ne, amma kuma ga siga. Masana shari'a sun ce ba ku mutunta waccan siga.
Wace siga ce an mutunta?
Ta abada notice, ta abiya compensation,
ka duba duk gidajen da suke nan kai
da sauransu,
ka je ka duba duk gidajen da suke nan yanzu. Wanne ne ba samu alama ba?
Kun sawa daula hotel alama
kwarai kuwa?
Kun sawa
kwarai kuwa? Da kaji
ku biya compensation?
Da kaji mana, da kaji mun sawa daula hotel alama, bayan ma alama da mun sawa daula hotel an dauki rushe daula hotel an kai kara kotu. Gwamna na wancan lokaci ce ba ran sa kotu sai wurin abin da yake.
Amma kun biya compensation?
Wa za a biya compensation?
Diya.
Wa za ka biya?
Ta haka electoral.
Mutum da ya zo ya ɗora a kan illegality mai za ka biya shi? Ai za ka biya mutum ne da yake da land ɗinsa legally. Dukkan mutanen nan abin da ake magana electoral act ne shi ne za ka biya
land use act.
Land use idan da siyo ƙoƙinta. Ka gaya musu duk wanda yake kirarin abin shi wanda ya kawo siyo ƙoƙinsa.
Honorable Ibrahim Zakari Sarina. Gashi kun kwashe shekara 8 kuna gwamnati. Wacce ta gaje ku ta ce kun yi ba daidai ba musamman akan harkar abin da ya shafi gine-gine din nan, ko kuma a lokacin na san gwamna Ganduje ya sha faɗa ya fi sau shirin masaki cewa suna yi ne don su ƙayata birnin Kano, musamman lokacin da aka yi cari cewa kun fara keta masallacin Idi, har ma yake ba da misali ya ce aje harami a ga ba shaguna ne suka kewaye shi ba da sauransu. Amma gashi kuma ana cewa ta'adi ma kuka yi, wai ya kuke ji? Kuma shin ta'adin kuka yi misali?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sallallahu alaihi wa sallam kare magana ta gaskiya. Wannan gwamnatin ta ban kunya, wato ga ka'ida ta dan adam ta mutuntarka, ga ka'ida ta musulunci, wato idan ka kada mutum baka taka shi. Wannan abubuwan da suka yi
ba wai kun kai ne,
a'a ai ko daidai ko ba daidai ba, wanda yake kan gwamnati ai shine gwamna. Ba wannan magana muke
za mu zo gare ta ma
za mu zo, amma dai abinda nake so in tabbatar maka da shi shine wato yanda wayannan abubuwa suka to
wato ba kyau ko kadan ka zo haka kawai don ka hau gwamnati ko ma da yaya ka hau kawai ka duba mutane ka ce za ka yi dindata wato za ka yi ramuwar gayya ramuwar gayya ma da kuma ba akan domin yanzu mutanen Kanawa yanzu ba magana ce ta Ganduje ba a magana ce ta a matsayin Bakano wanda shi usul dinsa kasuwanci ne a ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba kawai kana wajen gwamnati kace ba a yi daidai ba baka bincika ba baka sa kwamiti ba baka san yanda aka yi ba kawai daga zuwanka kace bulldozer ita ce za ta yi amfani ai koma yaya za ka yi da kamata kai kokari ka kafa kwamiti ka ga cewa yaya za mu yi da masallacin Idi yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a Haji Kam yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a ita daula shin bulldozer za mu samu rushe ko kuma kwacewa za mu ko kuma a wani abu za a yi ma'ana dai ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi bulldozer ita ce kawai amsa ta waɗannan abubuwan ba yanzu maganan nan da ake ina so in tabbatar maka da cewa ina zuwa kotu kullun duk ran da za ta zauna idan kaga ƴan kasuwa wanda suke tururuwa zuwa wanda kuma dakon kusiya suke amma sun ga wannan gwamnati ta taso ne kawai ta rusa kasuwancin Kano ta rusa
amma me yasa ku ba ka'idar ba misali su abinda suke kokawa shine kun bi cibiyoyin gwamnati
ma bincika
ba darurin ta kun mallakawa
yanzu
dai kun mutane
wato idan kace haka yanzu ko jiya nan naga wai sun ce daga ko kofar Na'isa zuwa wai gadan kaya za su zuwa kofar famfo za su rusa sai ne dariya nace ko to ai wannan kawai saboda ko Ganduje ne yayi amma daga kofar famfo zuwa kofar Gombai ai zuwa kofar Kabuga wannan kunkusa yi baya a lokacin a gaban idan ka zo ka duba masallaci wannan masallaci kofar mata ina so in tabbatar maka yamma zaka ga ko shi ya bayar idan ka je Abbatuwa wannan makabartar ta Abbatuwa ka zagaya ta Katsina Road wallahi shi ne ya bayar
so kace kace kaman kun yi koyi da shi
to haka ne to bari mu tsaya nan a wannan kashi na farko na wannan muhawara idan Allah ya kai mu a shiri na gaban rana wato yau za ku je da za a jera muku sunayen wurare da dama da kwankwasa da kansu shi ma ya taba bayarwa kamar yadda Ganduje yi kuma shin meye gaskiyar dalilin da yasa aka cire shi ta litalin nan na gidan gwamnati sannan kuma suwaye daga cikin mutanen Ganduje suka dinga diba asiransa suna kai mutanen kwankwaso duk wannan abubuwa ne da zamu taba shirin mu mai zuwa yanzu dai muna son mu yi ban kwana da godiya ga bakin mu honorable Umar Haruna Dogwa wato shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano da kuma tsohon abokin wannan shiri Ibrahim Zakari Sadina wanda shine sakatare na jam'iyyar APC ta can jihar Kano Dabo din sannan kuma jinjina ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da ya shirya mana wannan muhawara a madadin suruka Aliyu Mustafa Sakwatani a Washington mun barku lafiya